الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بيان حقا ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله. بركم من السادوة أولا يمتين الله دي بقوة دوتا جمادة الثاني شكرا تدبول أريكم إن شاكرا bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda da ce da yammaci na 27 ga watan Bature shekara ta 1998, dan ci gaba da karatun kitabut tauhid, babun da muka tsaya a baya. Mun tsaya akan babu ma ja'a fi sihri, karshen babin da muka tsaya akan ta kenan, babin da yake magana kan abin da yazo na nafsi game da hukuncin sihri. A baya ko mun yi bayanin cewa shi abin da ake nufi da sihiri shi ne dukkan abin da sababinsa ya ɓoyu, sai dai a ga tasirinsa a zahiri. To kuma yau babin da za mu shiga ciki, babu bayani shay'in min anwa'i sihiri. Allah ma surutu nan da Allah ku ce, babu bayani shay'in min anwa'i sihiri. Wannan babi ne da yake magana dangane da bayyana wani abu daga cikin nau'ikan sihiri, waɗansu kala-kala da samfuri na sihiri. Qala Ahmad haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Auf an Hayyan ibn al-Ala qala haddathana Qatan ibn Qabisa an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Da yake qala Ahmad yana nufin Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a. Sannan ya koro sanadi har ya zuwa ga Qatan ibn Qabisa an abihi, shi kuma ya ji daga babansa, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, shi mahaifin nasa ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ya ce innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibti, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibti. Manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce innal iyafata, lalle zaburar da tsuntsaye, wat-tarqa da bugun kasa, wattiyarata da canfi, minal jibti, dukkaninsu suna daga cikin sihiri. Zaburar da tsuntsaye da bugon kasa ko zane a kan kasa da kuma canfi yana daga cikin sihiri. Qala Auf ke cewa al-iyafatu zajru tayri, abinda ake nufi da al-iyafa shine korar tsuntsaye, wato da zaka zauna da naji daɗi korai da gaske. Al-iyafatu min wato zajru tayri shine zaburar da tsuntsaye. To asalin zaburar da tsuntsaye kala-kala ne, ba kowane zaburar da tsuntsu ke zama laifi ba. Akwai tsuntsaye waɗanda ake farauta da su ko ada, wanda ake ba su horo na musamman, ta yadda in an zaburo da su don su kama wani abu za su fahimta, idan kuma an dakatar da su su tsaya za su fahimta sai su tsaya. To irin wannan zaburar da tsuntsayen da manufar yin farauta saboda an bai ma tsuntsayen horo na musamman, wannan babu laifi a addini. Amma zaburar da tsuntsaye wanda yake zama laifi, irin wanda Larabawa ke yi a lokacin jahiliya, shi ne a zaburar da tsuntsu ya tashi don neman sa'a. Yadda al'amarin yake, idan mutum zai wata harka ta kasuwanci ko neman aure ko wani al'amari mai mahimmanci, sai ya zo tsuntsaye suna kan bishiya, sai ya zo ya zaburar da su ta hanyar girgiza reshen bishiyar ko ta hanyar jifansu yana tsaye. To yayin da za su tashi ɗin nan, idan sun bi damansa, to shikenan tafa'ala, wato sai fatan alkhairi kan wannan abin da ya tashi mai, cewa tsuntsayen sun bi damansa, wannan alama ce ta nasara ta sa'a. Idan sun bi hagun ɗinsa kuma ta sa'ama, to shikenan kuma sai ya yi shi'umci, ma'ana ya ɗauka cewa yin wannan alama ce ta sarre kan abin nan da ya tashi mai. Wannan wata hanya ce ta duba wanda mutanen jahiliya suke amfani da ita ta yadda tsuntsaye. An fahimta ku? To wannan shine al-iyafa. Wannan afarku kuma shine zane akan kasa. Wani daga cikin masu sharhin kitabut tauhid yace wallahi ban san yadda ake yin sa ba, amma dai wata hanya ce ta zane akan kasa wadda Larabawan jahiliya suke, wadda duba na iya shiga ciki, irin dubar da ake zane akan turbaya dan a hango maka ko a hango miki sa'a kan abin da zaka yi ko zaki. Dan wannan wani yunkuri ne na gane ilimin gaibu, gano alkhairi ko sharri, wanda ba wanda ya sai san wannan sai Allah. Duk wanda ya yi da'awar haka, to kaga yayi shirka. wanda ya gaskata su kan wannan ya yadda da abin da yake shirka ne, to da haka shi ma wannan wani nau'i ne na sihiri. At-tiyara ta kuma shine canfi. Lafazin at-tiyara asalinsa ismul masdar ne, akan ce tatayyara fi'il madhi yatatayyaru mudari'i tatayyuran sai zanto shine masdar, amma at-tiyara ala wazni fi'ala shine wato ismul masdar ne. To shi abinda ake nufi da tiyara, in za mu fassara shi a Hausa sai mu ce wato ainihin canfi. Malamai na fassara shi a larabcansa a shari'ance yadda shari'a ta bashi don a gane shi a nisance shi, shi ne wato at-tasha'umu bi mar'iyyin aw masmu'in, canfa wani abin ji ko wani abin gani. Abin ji kamar irin wanda suke canfa kukan mujiya, cewa ko wani abu ka tasan mai yi sai ka tashi da daddare kana sa ran gobe za ka fara abin nan, cikin dare da ka farka ko da asuba sai ka ji kukan mujiya, to alama ce tarkin sa'a. Kaga tanfi ne wannan. Idan ka ji kukan zakara to alama ce ta sa'a, in ka ji kukan jaki alama ce tarkin sa'a, in ka ji kukan hazbiya alama ce ta sa'a. Haka dai tanfa wani abin ji ko wani abin gani, kamar mutum ya tasan mayin abu, idan ya waye gari da sassafe ya ci karo, farkon wanda zai fara gabawa da shi a wannan safiya ya zanto makaho ne sai ce ba sa'a, kuturu ne sai ce ba sa'a, gurgu ne sai ce ba sa'a. Amma ya tashi da safe ya gamu da mutum wanda yake salimul a'aba mai lafiyar gabbai sai ce to alaman sa'a kenan. To canfa abin ji ko abin gani, haka kuma canfa zamani, kamar waɗanda suke canfa ranar Laraba, kamar waɗanda suke canfa watan safar. Tun lokacin jahiliya Larabawa na canfa watan safar, aka kuma sun kasance suna canfa watan Shawwal, ba su yin aure a cikin watan Shawwal. Har Aisha cikin hadisin Muslim take cewa annabi ya aure ni cikin watan Shawwal, ya kuma tare da ni cikin watan Shawwal, ni ko na fi dukkan wata ƴa mace dacewa da rabauta wajen soyayyar miji, inda abin ba alkhairi da ni zan tafi. Wannan hadisin Muslim kenan. Kaga waɗanda suke canfa zamani kamar Laraba ta farkon wata ko ta karshen wata ko Laraba na ko mene ne, duk wannan wani nau'i ne na sihiri, bai halatta ba. Haka kuma canfa bigire, ka canfa wani gari, ka ce gari kaza da nake zuwa fatauci wannan ba sa'a, gari kaza shine mai sa'a, gari kaza akwai sa'a, gari kaza ba sa'a, kazuwa kaza akwai sa'a, kasuwa kaza ba sa'a. Wannan ma canfa wannan shi ma nau'i ne na sihiri, domin ita sa'a ko kishiyarta al'amari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan wani sharri ya same ka, Ubangiji ya kaddara zai same ka, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, da Allah ka riga waye yake ne sai ya wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Yanzu da nabi ya taka da na ketare wannan jumlar, illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir, ba wata musiba da za ta sauka a kasa ko ta sauka a kawo nan ku ko mutane, face sai ta kasance rubutacciya a cikin lafin mahfuz, baka yi ta kauce mata ba, illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir. Wannan dangane da musiba kenan. Ni'ima kuwa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'alun, dukkan ni'ima daga wurin Allah take. Ashe ba daidai bane ka tanfa zamani ko ka tanfa wani abin ji ko ka tanfa wani abin gani, duk jingina tasiri zuwa ga wannan bangare ne daga cikin bangaren sihiri, kuma abin da ke kai mutum zuwa ga shirka abin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci idan ya wargi akai. Kun bayyana wannan da kyau, da haka al-iyafatu dai ya zanto shine zabarar da tsuntsaye, afarku kuma zane akan kasa, at-tiyaratu kuma shine canfi. Wannan at-tiyaratu babi zai zo guda akan ta nan gaba, babu ma ja'a fi tatayyur ko kuma at-tayr kamar da bayani zai zo nan gaba. Abin da ya rage shine magana akan at-tarku zane akan kasa. Hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba labartawa sahabbai wani annabi da yake yin zane akan kasa. Da haka da suka fahimci hanin yin zane akan kasa sai suka ce to abinda kace fa annabi wane yana yin zane akan kasa, sai yace dukkan wanda zane shi ya zama irin nashi to babu laifi. Wannan hadisi yake nufi ba wanda zai ya yawanta annabin ya zane, babu wanda ya sani, abu ne na gaimu ba za ka iya koyi da shi ba. In har ka samu damar ka yi irin nashi 100-100 to babu laifi, to kuma za ka samu irin nashi din ba sai in wahayi ne ya labarta maka, dan da ba kai zamani da shi ba, to kuma annabi bai faɗi irin nashin ba. Shi ne sahabbai suka ce wannan, wato malamai suka ce wannan abu da annabi ya faɗa yana daga cikin rataye abu da abin da ba zai iya yiwuwa ba a koye shi. Wata hanya ce ta koyarwa cewa ba za ku taɓa yin irin nashin ba, shi yasa ce wanda yake son nashi daidai irin nashi, to kuma in ba za ka yin irin nashi ba ya zama mai kenan sauran kuskure kenan. Dan kar a ga wancan hadisi ya dauki ta wattarqu al-khattu yuqattu bil-ard, abinda ake nufi da attarqu shine zane da ake yi kan kasa, wato dan neman ta'a ta hanyar zanen. Amma zane da za a yi dan fitar da iyaka tsakanin kasa da kasa, tsakanin filin wane da filin wane, tsakanin gonar wane da gonar wane, wannan babu laifi. Amma zane da manufar neman sa'a a yi zane kan turbaya, wannan da nufin yin duba, to ya zama tsafi. Waljibtu qala al-Hasan rannatu shaytan, abinda ko ake nufi da aljibtu, al-Hasan al-Basri yace shine rannatu shaytan, kururuwar shaytan, wahayi shaytan. Isnaduhu jayyid, wannan hadisi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yace isnaduhu jayyid, sai dai kuma bincike ya nuna hadisin da'ifi ne, saboda a cikin sanadinsa akwai rawi Hayyan ibn al-Ala, sun yi sabani game da sunansa, waɗansu suka ce Hayyan ba tare da za a ambaci sunan babansa ba, waɗansu suka ce Hayyan ibn Abil Ala, an gane ku, waɗansu kuma suka ce Hibban, waɗansu suka ce Hayyan ibn Umair. Istirabin da aka samu wajen sunansa shine ya gadar da da'ifancin hadisin, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya dogon bayanin cikin littafin Ghayatul Maram fi taqrir ahadisi al-halal wal haram, Ghayat al-Maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram, karkashin hadisi na 299. A takaice dai hadisi da'ifi ne ta fuskar riwaya, amma daidaikun waɗannan al'amura da suka zo a cikin hadisin za su iya shiga karkashin waɗansu ayoyi da waɗansu hadisai kamar yadda sharhin su zai zo nan gaba, amma a jere da suke da wannan sanadin, sanadin hadisin da'ifi ne. An bayyana ku wala Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad minhu, haka kuma Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Ibn Hayyan ko Ibn Hibban kai fi sahihihi, wato wannan hadisi yazo. Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man iktabasa shu'batan min an-nujum faqad iktabasa shu'batan min as-sihr, zada ma zad. Wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Ibn Abbas shine Abdullah ibn Abbas, Allah ya kare da gare shi, shine mahaifinsa. Kana yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya tsara da mutun Allah ya tabbata gare shi, yace man qitaba shu'batan min an-nujum faqad qitaba shu'batan min as-sihr, yace man qitaba shu'batan min an-nujum, dukkan wanda ya koyi wani bangare min an-nujum na ilimin taurari, faqad qitaba shu'batan min as-sihr, tabbas ya koyo na bangare na ilimin sihiri, ilimin tsafi. Zada ma zada, zada ma zada, abin nufi zada zai ƙara koyon sihiri din, ma zada matukar ya ci gaba da koyon ilimin taurari, gwargwadon abin da ya koya, gwargwadon yadda ya koyi sihiri, in yayi da yawa to ya koyi sihiri da yawa, in yayi kaɗan ya yi sihiri kaɗan, in yayi tsakatsaki ya yi sihiri tsakatsaki, shine zada ma zada. Zada fi ta'allumi sihiri, ma zada fi ta'allumi ilmin nujum, shine ma'anar hadisin, ma'ana zada ma zada kenan. Wannan hadisi malai ke rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahihun, Imam Abu Dawud ya rawaito shi, sanadinsa kuma sahihi ne, haka kuma Ibn Majah ya rawaito shi a cikin sunan, haka Imam Ahmad Ibn Hanbal, hadisi ne dai sahihi. To abinda wannan hadisi ke koyarwa, wato hadarin da ke tattare cikin koyon ilimin taurari. To amma ilimin taurari malamai sun kasafi gida biyu, akwai ilimin taurari da nufin gane wani tauraro ne nasara ke cikinsa ko sa'a ke cikinsa, kamar yadda mutanen jahiliya suke yi, wanda suka raba ma kansu arzuka ko su yi ma kansu zaton sharri gwargwadon gudanar taurari. Za a ce wane ai an haife shi ne wata na kaza ga watan kaza, a daidai wannan lokacin tauraro iri kaza ya fito, to duk abin da ya faru ko bayan fitowar tauraro iri kaza, irin wannan abin alama ce ta alkhairi, don haka alama ce ta cewa wannan yaro dan arziki ne, alama ce ta cewa wannan yaro zai rabauta ko bayan girmansa, don an haife shi lokacin tauraro na wuri kaza ko lokacin tauraro kaza ya fito, to sai su dingina wannan tasiri na arzikin wannan yaro zuwa ga me, zuwa ga tauraro. Idan kuma aka haife shi a lokacin fitowar wani tauraron daban daga cikin tauraron da suke canfawa, sai su ce to wannan alama ce kuma ta tabewa. To wannan abu Annabi ya rufe shi tun lokacin rayuwarsa. Lokacin da yazo a shekaran da yazo sulhul Hudaybiya, ya kiriyo Umara bai samu zuwa ba, aka tsaya a Hudaybiya. A wani dare aka yi ruwan sama, Annabi ya tashi da asuba bayan yayi wa sahabbai sallah, ruwa mamakon ruwan sama da aka yi a wannan dare, sai Annabi ya rubuta wannan lokaci don rusa wata aqida. Yace Ubangiji ta'ala ya ce, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, bayina sun wayi gari gida biyu, da mai kafirce min da mai imani da ni. Sai yace wanda yake mai imani din, man kana mutirna, wato wanda yake wanda ya kafirce din, man kana mutirna bi nau'i kaza aw bi nau'i kaza fa huwa mu'minun bil kawakib wa kafirun billahi ta'ala. Dukkan wanda yace ai an yi mana ruwa ne dan kasancewar mun fado cikin tauraro kaza, dan tauraro kaza da ya kunno kai shine sanadiyar ruwan sama, yace to wannan yayi imani da tauraro, ya kafirce mu Allah. Amma wanda yace an yi ruwa domin Allah ya ga dama, wannan yayi imani da Allah, ya kafirce mu tauraro. Sai Annabi ya rusa wannan aqida a cikin wannan hadisi nashi. Haka Annabi ke ribantar lokaci wajen yin wa'azi, ya ribaci munasabat da wani abu ya faru, da dumudumunsa sai ya shigar da abin da yake so ya shigar na koyarwa. A takaice dai, jingina mu tauraro tasirin abu, ko a ce idan an ga tauraro iri kaza ya gitta, to babu alheri. Idan tauraro kuma iri kaza ya gitta, wato akwai alkhairi. To duk wannan shine abin da ake nufi da koyon ilimin taurari da ke kunshe da koyar da tsafi kenan. To irin wannan tsafi ne, duba ce, rufa'ida ne, bokanci ne, da dukkan abin da dai Allah ya haramta. Duk wanda ya amfani da taurari ta irin wannan hanyoyin, to alal haqiqa ya koyi wani nau'i daga cikin nau'ikan sihiri. Ba a jingina wa tauraro tasiri, ba ya da iko. Kaga tauraro wani kaukab ne karami, bai kai girman wata ba ko? Bai kuma kai girman rana ba. To ko da rana da wata ba su da tasiri, ballantana tauraro. Don haka lokacin da Ibrahim alaihi salam, dan manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya rasu, waɗansu suka dinga radaira din cewa wannan lokaci ya dace da an samu kusurin rana, shine dukewan haskenta. Sai waɗansu suka dinga radaira din cewa dan saboda mutuwar Ibrahim ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa al'umma bayani, inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi ta'ala la tankasifani li mauti ahadin wa la li ayatihi, aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, alamu ne da ke nuna samuwar Ubangiji din, dan samuwarsu zai saka gane lalle akwai wanda yi su, dan ba su suke kansu da kansu ba. Dan haka hasken su baya dukewa dan an haifi wani ko dan wani ya mutu. Saboda haka ce dukkan waɗannan kawakib da muke gani a sama ayoyi ne na samuwar Ubangiji, su ba su da tasirin komai a karan kansu. An fahimci wannan da kyau? To wannan ilimin tauraro na farko kenan, wanda shine wannan hadisi ke magana akai. Amma ilimin tauraro na biyu shine yin izina da taurari dan gane lokuta, dan gane alamar saukar ruwan sama, dan gane alƙibla, dan gane ɓangarori, sasanni, gabas, yamma, kudu da arewa. Wannan Larabawa tun a lokacin jahiliyyansu, idan ɗimuwa ta kama su da rana, sukan bari dare yayi taurari su fito, har su gane cewa to taurari iri kaza galibi duk inda kaga ya fito daga gabas yake, taurari iri kaza kuma daga yamma yake, sai su gane hanyar da za su tafi tafi garinsu. Haka kuma lokacin salaf, waɗansu daga cikin sahabbai tabi'i da suka gabata, sukan yi izina da fitowar taurari dan gane ina ne alƙibla. Idan sun yi tafiya sun yi makowa sun kasa gane alƙibla lokacin sallah yayi, sai su yi amfani da taurari dan gane ga alƙibla, ga inda Makka take, dan a fuskance ta a yi sallah. Haka akan yi izina da tauraro dan gane lokacin ruwan sama. Akwai taurarin da ba sa fitowa sai yana dab da wata ɗaya kafin saukar ruwan sama, sai yana dab da kwana 20 kafin saukar ruwan sama, ko kwana 40, ko kwana 5, ko kwana 10. Da zarar sun gansu, sai su gane lallai nan da kwana 5 ko 6 ruwa na tafi. Wannan kuma Ubangiji ne ya sa su a matsayin nawami, wato waɗansu al'amura da suke shiryar da mutane a sama. Don haka Allah ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna. To irin wannan ilimin taurarin babu laifi, da shi ne masu sanya kalanda suke amfani, da shi ne waɗanda suke sanya lokutan sallah, cewa ana sa ran rana za ta yi zawali lokaci kaza, ana sa ran lokacin la'asar zai shigo karfe kaza da minti kaza, ana sa ran lokacin magariba, isha'i, asbahi zai zo lokaci kaza, ana sa ran wannan wata zai kare a rana ta kaza, wata mai kama zai fara a rana ta kaza. Duk wannan da irin wannan ilimin taurarin ake amfani, irin wannan babu laifi. har waɗansu malaman fiqh ma suka ce fardu alal kifaya ne, dole a cikin musulmai a samu wanda suka iya wannan, saboda ko za ku samu kanku a cikin rikicin ruwan sama da damana ta yadda rana bata fito ba, ballantana ku yi izina da ita, ku kalli inuwar ku ka san ta bar tsakiya a ce azhar ta yi, ku kalli inuwar ku ku ga cewa inuwa ta yi daidai da ku ku gane ne la'asar ta yi, to kun ga ilimin taurari shi zai ba ku dama ku gane cewa tun daga agogo a hannunku lokaci kaza rana ana sa ran shi ne ya dace da lokacin sallah, wanda a daidai lokacin agogo yana karfe kaza da minti kaza kenan, to sai suka ce ya zama fardu alal kifaya neman ilimin taurari ta irin wannan hanyar. Kuma da irin wannan ilimin taurarin ne ake iya fitar da map na duniya, ko map na Afirka, ko na Najeriya, ko na waɗansu ɓangarori, galibi ana yin amfani da irin wannan ilimin taurarin. Shi aibin da ke cikin irin wannan da ya gamu da maguzanci na ƙasar Turai a yau, abu ne wanda alama ce Allah ya sa idan kun ga kaza to akwai alamar kaza zai faru. To abin zai zo ya iya ku ga wannan abu ya faru, ku tashi ganin shi ya faru, ya maimaitu sau biyar, sau shida, sau bakwai. A na takwas kuna tsammanin zai faru, kuma sai Allah ya karya wannan ka'idar don wata ganin dama tashi ya nuna gajiyawarku da kamalar mulkinsa. To ya kamata inda musulmai ne suke amfani da wannan ilimin sai su musulantar da shi ilimin, yayin da suka hango cewa gobe lokacin muktarin azhar zai fara karfe 12 da kwata ko da minti 25 sai ce insha Allah, gobe iska za ta taso daga gabas maso kudu ta kuma yi yamma maso arewa ta ce insha Allah, jibi ana sa ran za a yi ruwan sama don saboda alamu sun nuna haka ga tsauraro iri kaza, wanda in ka ga ya fito ka yana fitowa ne kafin saukar ruwan sama da sa'a kaza ko rana kaza ko kwanaki kaza, to sai a ce insha Allah, inda musulmai ne ke yi sai su yi wannan. Amma tunda aka bar ilimin a hannun arna shikenan haka za su fito a gidan talabijin ko a gidan rediyo sai kawai gobe za a yi ruwa, ba abin da ya dame su, jibi za a yi ruwa shekara mai zuwa rana kaza ga watan kaza za a yi dare biyu kaza kaza za a yi kaza, to shi yasa sai su faɗa sai kaga ya faru sai ya rikitar da kai, wannan baya son karo da addini. Wani lokacin za a ga sun faɗa kuma bai faru din ba, sai ce abu kaza zai faru ya faru, wannan dan Allah nuna musu gajiyawar su. Shine amfani in musulmi ne ke yi sai ce haka muke tsammani, haka alamu suka nuna insha Allah, in Allah ya so, in dai ba an samu kuma canji daga wajen Ubangiji ba, in musulmi ne haka ya kamata ya ce. Ina fatan wannan bayani ya gamsar. Da haka wannan hadisi na cewa manikita basa shu'batan minan nujumi faqadikita basa shu'batan minas sihri, duk wanda ya koyi wani bangare na ilimin taurari to ya koyi wani bangare ne na sihiri, zada ma zada, zai kara kotsawa cikin koyon sihiri ma zada, matukar ya ci gaba da koyon ilimin taurari din nan. To shine muka ce shine wannan taki na farko da muka yi magana na yin duba da taurari da sauransu. Wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi kuma sanadin sa sahihi ne kamar yadda muka riga mu gabatar. Amfanin sanya wannan cikin babu bayani shay'in min anwa'is sihiri, dan a nuna yin duba da wannan taurari din wani nau'i ne na sihiri. Koyan ilimin taurari dan yin duba da shi dan gane tauraro kaza na dauke da sharri, tauraro kaza na dauke da alkhairi, ka rinka fassara wa mutane abin da su ka ce wani an haife shi ranan kaza ga watan kaza, a lokacin tauraro kaza na cikin buriji kaza, da aka alama ce ta cewa tababbe ne, ko alama ce ta cewa za a yi wani gawurtaccen mai kuɗi ko hamsakin dan siyasa, wannan duk sihiri ne, kalerai ne ma anzalallahu bihamdihi sultan, tun da ne mutanen jahiliya suke annabi ya zo yana hana su. وللنسائي من حديث أبي هريرة من أقد أقدة ثم نفث فيها فقد سهر ومن سهر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وما حديث إمام النسائي يرويته دغ cikin حديث أبو هريرة رواه أبو هريرة من أقد أقدة ثم نفث فيها duk wanda ya kulle wani kulli sannan yayi tofi a cikin sa faqad sahara hakika yayi sihiri. Wa man sahara faqad asharaka wanda ku yi sihiri to lalle yayi shirka. Wa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi wanda ya ratayi da wani abu wajen zai amfanar da shi ko cutar da shi ba Allah ba, wukila ilayhi za a jingina shi zuwa ga wannan abun ya ba shi kariya, ma'ana sai Allah ya fita daga cikin zarafinsa, daga cikin al'amuransa. Wannan hadisi a bisa ga wannan jeri nashi hadisi ne da'ifi. Al-Imam Az-Zahabi ya da'ifanta shi cikin littafin Mizan al-I'tidal fi naqd ar-rijal, haka Sheikh Nasir al-Din al-Albani cikin da'if al-Jami lambar hadisi na 5714, haka hadisi ne da'ifi. Amma ma'anonin da ke ciki na cewa yin kulli tare da yin tofi a cikin kulli din nan nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri, wannan ya tabbata. dama aya nan cikin suratul kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad an nafathat wadanda suke yin tofi fil 'uqadi cikin kulle kulle ma'ana su samu wani dare su rinka yin tofi a ciki to shi Ibn al-Qayyim ke cewa shi galibi mai sihiri duwan zuciya ne da munin zuciya din sakamakon ba alkhairi a cikin ta to wannan zuciyar sai ta zanto mummunar zuciya mai kunshe da sharri yawun da zai fito bakinsa lokacin da yake karanta sunan rauhanai yawu ne mai kulle da sharri da dafi kuma ya dace da ambatan sunan wani aljan wanda ya sa'ilu bihi yake neman agajinsa don cimma manufarsa na yi wa wanta sihiri ko yi wa wani sihiri yake to sai sharrin zuciyar nan da sharrin yawun bakinsa din nan da sharrin aljanan da aka kira din nan su haɗu gaba ɗaya su cutar da wanda aka nufata wajen a cutar da shi mace ko namiji da ganin daman Allah bi kadrihi al-kauni la ash-shar'i da kaddara wasa ta kaunu ba lamuntawarsa ta shari'a ba subhanahu wa ta'ala to da kaga akwai masu irin wannan sihirin wanda za su rinka kulli a cikin wani ko zare ko a jikin wani ulu ko jikin wata igiya ko jikin wani tsumma suna kullawa idan suka kira sunan aljan din suka kira zuciyarsu na nufatar wanda ake so a yi wa sharri zuciyar na kulla aniyar me suke so ya same shi karayan arziki daibantaka kurumtaka hauka shan inna duk tsiyar da zuciyarsu ta kulla musu zuciyar na kulla da wannan har sai na furtar da wannan mummunan yawo ga kuma sunan aljan da aka kira sai su kulle irin kullun da ba wanda zaka iya kunci shi sai su sake wani kulli ko su je su binne a inda mutum zai ketura ko kofar dakin sa ko karkashin gadon sa ko a rataya masa ka ko dai wani wuri inda za a je a binne inda ba zai iya gani ba sai Ubangiji ta'ala da kaddarawarsa wannan abin ya samu mutum dan jarrabar bayi jarrabar shi wancan wanda aka yi abin Allah ya so ya jarrabe shi kenan ta wata cuta ta same shi tayyu ta zanto ita ce sanadiyar kanka ne zunuban sai shiga aljanna gobe kiyama in ya zanto bawa mai hakuri mai mayar da al'amari zuwa ga Allah ta kuma hanyar jarrabar wadancan wato su kuma su ga cewa su suke da tasiri arhali ko Allah ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba su isa su cutar da wani da sihirin nan ba sai fa in Allah ya lamunce ya ga dama an fahimta ku to wannan ganin damar Allah din ita ce ke sa a cutar da wani ko da sihiri ko da wani sa da ganin damar sa ne wadansu annabawa aka kace su irin yadda banu Isra'ila suka rinka yi Allah ce fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun sun karyata wadansu annabawan kuma sun karkace su in ba haka ba Allah na ba annabawa kariya amma ya ga damar abin ya same su dan wannan ya zanto musu sanadiyan daukakan darajar su gobe kiyama da wannan kaddarawan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa rauni a filin yakin Uhud aka fata masa kai har kuma aka karya masa hakori da sauransu da wannan kaddarawan ne kuma aka fata masa kai lokacin da ya je Taif da sauran dai waɗansu abubuwa da suka rika samun annabawa a waɗansu zamanna daban-daban ba wai dan Allah bai iya kariyar ba a ya so ya jarrabe su annabawan dan ya kara dauka matsayin su to haka kai ma za ka ga wani lokacin Allah ya so ya jarrabe ka to sai dai kuma Ubangiji ta'ala ya kaddara mana rigakafi shine karanta kula'uzu bi rabbil falaq da kula'uzu bi rabbin nas hada da kul huwallahu ahad mutum ya rinka karantawa yana tofawa yana shafe jikinsa idan ya zo kwance barci ya tofa su kafa uku ya shafe jikinsa haka ya ja ayatul kursiyu haka ya ja karshen suratul bakara ayoyin nan guda biyu annabi ce duk wanda ya karanta su cikin dare sun ishe shi kariya a wannan daren to sai kaga bi iznihi ta'ala duk yadda za a yi maka sihiri ko a yi miki sihiri ba zai tasiri akan ki ba to sai dai in Allah ya ga dama kana yin wannan din kuma abin ya zo ya same ka Ibn Taymiyya ke cewa akwai addu'ar da za ka yi tayi akan Allah ya ansa maka yace amma abin da kake jin tsoro sai ya same ka haka kawai Allah ya ga dama dan ya dauka matsayin ka gobe kiyama a baka ladan addu'ar a baka ladan hakuri kan wannan cuta da ta same ka ba dan Allah baya san ka ba dan baya ansa addu'a ba ya ajiye ma ladan addu'ar sai gobe ta saboda kada ka dauka idan kai addu'a Allah bai biya maka ba kada ki dauka ke mummuna in kin yi addu'a Allah bai biya miki ba Ubangiji subhanahu wataala baya tabar da mummuni mata ko namiji mutukar yayi addu'a Allah ya yi mana gaban ka ta amin wa Ibn Mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ala hal unabbiukum mal la'adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas rawahu muslim an karɓi wannan hadisi daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya kare da gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذا الله تعالى دامتين الله ثبت قريش ياتي ألا كسول على كجي وأن شيني حرف الاستفتاد حرفي دا ايكي بويته جملة دا شي دن جاو هنك لنوان دا ايكي مثل ما قنا يتول على هل أنبئكم ما الأضغو شين إمباك لابار مي أكي كرا الأضغو وأن الألام التنبيا alama ce ta zabilar da yunwar ka ta san labari a fada maka haka sannan a kawo maka labarin ya fi dadi sama da a koro maka shi ba tare da wannan mukaddimar ba shi yasa Allah ke cewa hal unabbiukum bil aktharin amala ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim a unabbiukum bi khairin min zalikum Allah ya maimaita wannan a cikin alqur'ani dan zabarar da motsar da kwadayin dan adam da mayatarsa ta san labari saboda sai ina so a labarta mun hal unabbiukum mal adhu shin illa bartamukum menene al adhu kalman al adhu kai mun hakuri mun da ai sai zan yi bayani yanzu al adhu zaka wa aynun fataha wa badun kaimata dauri al adhu haka take a larabce in ka ga wani a rubuce ma cikin littafin ka ba wannan ba gyara sakamakon furtawa da nan yanzu al-adhu zaka wa aynun fataha wa badun kai masa dauri abin da ke gaba hakuri ne ba takuri bane ba hal unabbiukum mal adhu haka yake a riwaya ta cikin muslim amma malaman lugha su kuma suna yawan babtin kalmar sai su yi wa aynun kasra sai su yi wa badun fataha al-idhu al-idhu a lugha kenan in ka duba kamun na lugha da littafin garibul hadith haka suka rubuta ta amma yadda annabi ya furta ta a riwaya al-adhu kaga yanzu kaga da din gyarawa karka ta gyara na tun kafin hal unabbiukum mal adhu shin kuna san in baku labarin me ake kira da al-adhu kalmar al-adhu a larabci shine al-buhutat kage wato ƙarya shine al-adhu kuna san in baku labarin menene hakikanin abin da ke ansa sunan buhutan kage hakikanin abin da ke nuna sunan ƙarya wanda ƙarya ke gaskatuwa a kansa hiyan na nemotu ita ce gulma alƙalatu bainan nas wato ainihin shine kai kawo tsakanin mutane da labari alƙalatu bainan nas ay naqalul qawli bainan nas siratar magana tsakanin mutane ka dauki wannan magana daga wurin wannan ka kai wa wancan ki dauko magana daga wurin wance ki kai wa wance ka dauki magana daga wannan majalisi ka kai wancan majalisi wannan shine al'adu gulma annamimanci yawo da wutar baka an ce sun ce ka dauki magana anan ka kai nan ka dauka anan ka kai nan gurin shine aikin ka to wannan annabi sai ce alqalatu bainan nasi wato ita ce alqala tsakanin mutane wato yawo da annamimanci tsakanin mutane to menene hikimar kawo wannan hadisi karkashin wannan babu bayani shay'in min anwa'is sihiri dan a nuna annamimanci nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri saboda kamar yadda muka bayani wajen tarifin sihiri shine abinda sababinsa ya koyo sai ka riga ba ta kunni tsakanin wani da wani baka san me ya sababinta ba saboda sababin nata a fili yake ko a boye sakamakon wani ya shiga tsakanin su wani ya shiga tsakanin wani da wani abokinsa wani ya shiga tsakanin ɗa da uba wani ya shiga tsakanin wa da kani wani ya shiga tsakanin mata da mijinta wanda ta shiga tsakanin kishiya da kishiya wanda ta shiga tsakanin wanta da wanci wannan wani nau'i ne na sihiri abinda ya hada su siffa da sihiri shine kasantowar sihiri sababinsa a boye to ita ma wannan annabimanci sababinsa a boye yake sai dai kawai a ga tasirinta a zahiri to haka sihiri ma sababin a boye yake baka san kulangotan da mai sihiri ya ba sai dai ka riƙa ganin kamar tasirin abin a me a zahiri to shi yasa ake sa su a babi guda sai dai kamar yadda muka bayani tun wancan lokaci shi sihiri da ma'anar cewa shine duk abin da sababinsa ke boye sai dai a ga tasirinsa a zahiri to wannan ya kasu kashi biyu ko amma dai wanda aka yi amfani wajen kiran sunan aljanu wanda aka yi istikhdamu shayatin aka aiwatar da shaytanu dan cutar da mutum dan wannan to kaga wannan yana kaiwa zuwa kafirci amma kuma wanda aka yi amfani da wani abu na boye shine kamar a baka wani abu kasa wanda zai kwace maka iradanka mun yi bayanin wannan a baya akwai nau'in sadadari na abin sha ko nau'in allura da za a yi wa mutum wanda za ta kashe masa dukkan jikinsa kaga an ga dai duka a jiki gabansa baya amfani da su amma sababin a zahiri yake ko a boye ki kaga sihiri ne shi ma wannan duk da cewa sinadari ne to ita wannan sai dai a kira ta da sunan zalunci ko ta'addanci wa gangan jikin dan adam ko ta'addanci ga dukiyar mutum in ya shafi kai haka ne dan ka raba shi da dukiyarsa ko duka biyan wato ka raba shi da lafiyar jiki kuma da dukiyarsa shi wannan tunda ba iska ka damu shi ya fi bane ba kafirci bane sai dai ya zanto me ka da'ira ta cikin ka bayarai dan kai zalunci dan kai ta'addanci ga dukiyar wani ko jikin wani sai dai muka ce akan yi amfani da irin wannan sanadarai da ke hanawa dan adam tunani a wani lokaci ligharbin ma'azunin fihi shar'a dan wata manufa da an yi izini gare ta a shar'ance kamar za a yi wa mutum operation haka mutum za a yi masa tiyata kaga likitoci za su yi masa wata allura wanda za ta dauke masa hankali tsawon awannin da ake jin za a farka cikin sa zuwa dinki bai farko ba to kaga wannan a ma'ana ta ruga wani nau'i na sihiri amma wannan zai zama haramun kenan wannan zai zama to shirka kenan bai zama shirka ba bai zama to haramun ba saboda an kwace ma iradanka an kwace maka shi uri shine feeling din da kake da shi ba dan komai ba dan saboda taimakon ka wajen cire maka cuta iri kaza daga jikin ka amma kamar yadda muka faɗa a makon baya muna cikin bayanin cewa idan ya kasance an yi amfani da irin wannan sinadari wato ainihin da zai kwacewa mutum iradarsa dan ya kasance a cuce shi a raba shi da dukiyarsa ko a cuci gangan jikinsa to wannan bai zama sihiri ba sai dai a ce wato ya zanto ta'addanci ga rayuwar dan adam amma idan aka yi amfani da shi dan dukkan wata manufa ta taimakonsa kamar mahaukaci a yi masa wata allura dan ta hana shi dukan mutane ta sa ya zama sololo sai yadda ka jaci akwai irin wannan allurorin to wannan suna ansa sunan sihiri sai dai a ce a logance irin wannan sinadarin amfani da shi sihiri ne sai dai a ce amma ba bai kai kafirci ba ba kuma zalunci ba ne ba domin an yi amfani ta hanyar da shari'a ta yi izini a yi amfani da shi kun bayyana wannan da kyau sai mu dawo mu gina cewa annabi munci da annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana akan sa shine yawo da magana tsakanin mutane ka dauki maganar wani ka kawo wani ko ta wanta ka kawo wanci wannan shi ma sihiri ne amma bai kai kafirci ba sai dai a ce kaba'ira ta cikin kaba'irai alqalatu bainan nas shine daukan magana tsakanin mutane dan bata tsakanin mutane kuma dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yadkhulul jannata qattatun shi wanda yake annabi manci ba zai shiga aljanna ba wannan wa'id ne wato narko ne ko barazana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi wa mai annabi manci barazana da rashin shiga aljanna haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi yin annabi manci tsakanin mutane yana cikin abin da ke haifarwa da mutum azaban kabari kamar da ya wuce kaburbura guda biyu ya nuna ana yi musu azaba ɗaya daga cikin su kasancewar baya tsarki idan ya yi fitsari ɗaya daga cikin su kasancewar yana yawo da annabi manci tsakanin mutane to wannan yawo da annabi manci din kaba'ira ce daga cikin kaba'irai kuma yana ansa sunan sihiri sai dai bai kai ga yadda za a ce mutum ya kafirta ba wani hadisi wato Imam Muslim ya rawaito shi walahuma an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna min al-bayan lasihra walahuma ya tabbata cikin su ma'ana cikin littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim an karbo hadisi daga Abdullah dan Umar Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala yace lalle annabi jira da mutum Allah ya tabbata gare shi yace inna min al-bayan lasihra inna min al-bayani lalle daga cikin bayani la sihra akwai sihiri lalle cikin bayani akwai sihiri abinda ake nufi da bayani shine furci da zaka yi da baka ubangiji ta'ala khalaqal insan allamahu al-bayan ar-rahmanu allama al-quran khalaqal insan allamahu al-bayan da ubangiji ya halitta dan adam sai ya sanace shi yadda zai magana sabanin dabba ita ba ta magana amma dan adam yana da damar yin magana to annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle a cikin magana akwai sihiri sai malamai suka ce mintin nan ta bai zuya ce ba kowace magana sai take zama sihiri ba wani nau'i daga cikin magana magana ta cewa zan je wuri kaza zan yi abu kaza ina jin yunwa a bani abinci ina jin kishirwa a kawo ruwa in sha ina son in yi kaza wannan ba ta zama sihiri dan kowanne yana iya wannan babba da yaro kowa na iya wannan da mai gidaje da mai basira kowa na iya wannan amma maganan da annabi ke nufi da ma'anar sihiri ita ce fasahar magana zaka'in magana iya tsara magana ta yadda idan ka faɗa zaka karkatar da hankalin mai saurare zuwa gare ka idan kana yi ba zai iya yin wani abu ba sai in ka daina in kaga dama ka sa shi kuka, in kaga dama ka sa shi dariya. Karkatar da hankalin jama'a lokacin da kake magana ya zanto suna saurare, ba sa so ka daina. To irin wannan dadin maganar shine Annabi ya sa masa suna sihiri, wanda ko ba kowa Allah ke ba wannan ba, sai da dai ku cikin mutane. Kuma galibi ba ilimi bane wannan dadin maganar. Za ga wani yana da ilimin amma ba ya da harshen da zai jawo hankalin mutane su fahimci me yake so yi. Wani kuma ilimin kadan ne amma yana da wannan dadin baki din. Wani ma gaba daya babu ilimin amma mutane ba sa iya gane bambanci tsakanin ilimi da dadin magana. Zai iya kera magana wanda abinda ya faɗa musu kowa ya sani, amma ba kowa ke iya shigarwa mutane wannan bayanin ta hanyar da ya shirga ba, sai ya zama abin sauraro saboda hanyar da ya shigar musu da wannan magana. Shine Annabi ya ce inna minal bayani la sihra. To sai malamai suka yi saɓani, sai wannan hadisi yana zargi ne ga dadin baki ko yana yabo ne ga dadin baki? Fasahar magana, iya magana, iya shirya zance ka zanto abin saurare cikin jama'a, shin wannan abin yabo ne ko abin zargi ne? Gashi dai Annabi ya sa masa suna sihiri. Waɗansu malaman sai suka ce a nan gurin abin zargi ne, Annabi yana zargi ne dangane da daɗin baki. An bayyana ko bai kamata ba ka zama mai daɗin baki? Waɗansu suka ce a'a, ba zargi ne Annabi yake ba, yabo ne yake yi, yana yabon masu daɗin baki ne. To waɗansu malaman suka ce duk ba wannan zamu kalla ba, ba daɗin bakin ne abin zargi a karan kansa ba, ko abin yabo a karan kansa ba, hanyar da aka aiwatar da shi, manufar da ta sa aka aiwatar da shi. Idan ka yi amfani da daɗin baki da iya magana da fasahar harshe da zalaka don ka jawo mutane daga saba ma Allah zuwa yi wa Allah ɗa'a, don ka ɗora mutane akan tafarkin gaskiya ka cire su daga tafarkin ɓarna, to wannan ya zama abin yabo. Idan ka yi amfani da fasahar magana da zalaka da zakakuranci na magana don ka ɗauke mutane daga tafarkin gaskiya zuwa ga ɓarna, to ya zama abin zargi. Don ka cire su daga yi wa Allah ɗa'a zuwa yi wa wani Allah ɗa'a, don ka kautar da su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tafarkin wani, to wannan ya zanto abin zargi. To Annabi ya ce inna minal bayani la sihra. Don haka idan ana nufin cewa bayani a nan shine yin amfani da daɗin magana don jin mutane zuwa ga gaskiya da tunkuɗe su daga kan ɓata, ɗora su kan turba madaidaiciya, sai zanto sihiri a nan cikin nau'ika ne daga cikin sihirin da an halatta maka. Ana nufin daɗin magana wanda aka halatta kenan. Da haka yace babu ma ja'a fi bayani anwa'is sihiri, nau'ikan sihiri, wanda yake shirka da wanda yake haramun bai kai shirka ba, da wanda yake kila ma ja'izi ne, da wanda yake kila ma azulun fihi ne. Kaga a ce kalmar sihiri din tana da faɗi kenan. An fahimta ko? Tana da faɗi kenan a Larabci, tana da faɗi a shari'ance. Amma idan ya zanto daɗin maganar da ake amfani da shi ne don tsora mutane kan ɓarna, kautar da su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to irin wannan daɗin maganar sai ya zanto abin zargi, sai ya zanto sihiri din a nan gurin ba kalmar sihiri ne ta yaban abu ko nuna halarci ba, sihiri ne ta nuna haramcin abu. Don baya halatta mutum ya zanto mai kira zuwa ga ɓarna. Kowa so ake ya zanto mai kira zuwa ga tafarkin Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kai kirayi mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka. Irin wannan fasahan harshen kansa annabawa ma sun roƙa. Annabi Musa alaihi salam ya roƙi a turo ɗan uwansa Haruna tare da shi, ba don kowa ba sai don saboda ya fi shi iya magana. An gane ku? Cikin addu'o'i guda huɗu da yayi, farko rabbi shrah li sadri, na biyu wa yassir li amri, na uku wa lal uqdata min lisani yafqahu qawli, na huɗu fa waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, ka sanya mun mataimaki daga cikin iyali na, daga cikin dangin gidanmu, daga cikin family din mu, ka ɗauko wani annabin ka haɗa shi tare da ni a matsayin mataimaki, shine Haruna dan uwana. Ushdud bihi azri, karfafa dan tsena tare da shi. Wa ashrikhu fi amri, ka shigar da shi, ka taran yadda shi cikin al'amari na, bazanto manzanni biyu lokaci guda. To ya faɗi hikimar da ta sa ya roƙi a turo annabi Haruna. na farko dan su hadu su rinka yin ibada tare, kai na sabbi haka kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira. Na biyu kuma dan Haruna ya fi shi dadin magana, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarida an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun. Yace dan uwana Haruna ya fi ni fasahan magana, ya fi ni fasahan harshe, ya fi ni in shi zance yadda za a yadda, da haka a turo shi tare da ni. Allah ce sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun. Sai cikin suratul qasas kenan, a cikin suratul qasas yace qala kad utita subulaka ya Musa, abinda ka roka an baka. Harunan ya tafi a matsayin manzo tare da kai, ya je ya dadin maganar ko isar da manzancin. To wannan kaga adalci ga kai kenan. Annabi Musa ya san kansa kuma ya tsaya daidai matsayin sa, an saukar masa da littafi an ba shi abin nan, amma yace ga wanda yake da dadin magana a turo shi mutufi tare. Idan annabi ya nemi mataimaki, to waye kuma cikin masu azi wanda ba zai nemi mataimaki ba? Yin babu aula gairu a gairun nabi yafi kowa bukatuwa zuwa ga neman mataimaki. Kuma neman mataimaki din nan, kai idan ka ga wanda yafi ka cikin ƴan uwanka masu azi ka sani, cikin ƴan uwanka masu karantarwa ka sani, sai dai zuciyarka ta hana ka faɗin gaskiya. To wannan kuma sai ka koma gida kai ta isti'aza kana neman tsari daga shedan, shedan ke so ya halaka da kai. Amma in kana son gaskiya, ka san wani ya fi ni fahimtar kaza, sai ka bar masa kaza ya karantar. Wani ya fi ni iya magana kaza, sai ka bar masa kaza ya magana a wuri kaza. Fage kaza na wani ne, sai ka bar wa. هذا كذا يبقى زي وابا. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسهرا. ونهديث دي إمام البخاري الإمام مسلم سكر وتشك هذا إما في الصحة كنا. ابن عبد البر يا أم بشوت ما جنا دقيها يا ابن أبي كثير. دنجني دات ما جناتن. مسمى إذا دات ما جنا بتن يايبك. Yayi amfani da ita wajen annabimanci tsakanin mutane, yazo kitsa magana ya ce wane yake, ya kitsa magana ta ƙarya ya sa mata riga ta gaskiya, yace abinda ya sa aka sanya shi a cikin babin sihiri, a wani lokacin ma ya fi sihiri barna. Yace domin da daɗin magana za ka iya lalata gari guda, za ka iya lalata ƙasa guda da wannan annabimanci. In kana da fasahan harshe kawai, kina da iya harshe a yamakon ki lankwasa harshen wajen karatun Qur'ani da yawaita salati da zikiri, sai ka lankwasar da shi wajen iya kitsa ƙarya da hada gulma tsakanin mutane, mutum na iya kona gari guda. Yace kai mutum na iya kona generation guda, aljilu bi kamili alqarnu bi kamili. Yace yufsidun namamu wal kazzabu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Yace mai annabimanci barnar da zai a awa daya abinda mai sihiri ba zai iya yi bane a shekara guda. Nan kusan munin abin cikin addini. Saboda haka duk wanda Allah bai wa fasahan harshe, to bai kamata yayi amfani da abin, wato baiwa ce wanda ba kowa Allah ke ba. Cikin mutum goma da wuya ka samu mutum mai fasaha guda daya, kai sai ka hada dari kafin ka samu guda daya wanda ya iya shirye magana. Sai wani ya tashi ya awa guda magana da zai faɗa, sai wani ya ce duk abin da yake so ya ce muku kaza ne da kaza ne cikin minti goma ya faɗa, kuma ku fahimtar sa sama da mai awa daya. Kaga baiwa ce daga Ubangiji kenan. To wannan baiwa da Allah ya baka, sai ka yi amfani da ita ta hanyar ta gari, kar ka yi amfani da ita ta hanyar banza. Daga cikin malamai akwai wanda Allah ke baiwa wannan, daga cikin siyasa akwai wanda Allah ke baiwa wannan, zauna gari banza akwai wanda Allah ke baiwa wannan, sai ya ta roko da ita. Ga fasaha, ga daɗin magana, amma sai zaunto maroƙi wajen taron ɗaurin aure ko suna, ya yi ta magana ya birge mutane, ba a son ya daina. Ya iya tsara magana ya ɗauko ta ya kitso ta ya ɗauko nan ya dire, ya iya zuga mutane. Yanzu wannan basirar da ya yi amfani da ita wajen haddace suratul Baqara, dan Allah mai kake tsammani? Ko wajen haddace suratul Ali Imran, ko haddace suratul Nisa? Ai da ba haka ba.
amma sai amfani da sai dan kamakaban banza dan giwa to dan giwa jikan wane ne ya bata kansa lokaci ya bata jama'a lokaci ya zuga mutane su yi ta'addanci wa Allah ta'ala Allah ya tsare mu fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula annal iyafata wattarqa wattiyarata min aljibt lallai wato al'iyafa shine zaburar da tsuntsaye da nufin neman sa'a wattarqa ko zane akan kasa wattiyara da tanfi min aljibt wannan duk suna cikin sihiri as-thaniya mas'ala ta biyu tafsirul iyafati wattarqa wattiyara fassara waɗannan kalmomi guda uku mun fahimci wannan a cikin wannan babi menene ma'anan al-iyafa me ma'anan at-tarq wattiyara الثالثة مسألة أكو أن علم النجوم نوع من السحر علم تولاري دما أنا رين دوبار تولاري ونوع إنا دقت كن نوع كان سحر الرابعة مسألة هدو أن العقد ماء النفس من ذلك ينقل لكل تارد ينتوفي ينا تكن ون النوع نسحر السادسة مسألة شدة أن من ذلك بعض الفصاحة الخامسة كي مسألة تبير أن النميمة من ذلك يم النميمة ما نوئنا دقى تكين نوئكا سهري سنبك كافر تبكو السادسة مسألة تشدى أن من ذلك بعض الفصاحة ينا دقى تكين نوئكا سهري إنكما ونساتي نفصاحة هرشي أيوشي إذا أني أنفاني بشي تهنير جن يمتاني دقى تكيه أكي سفتا كو تهنير قلما دهده سوما لكان متاني تو ونشي ماذن تو نوئنا سهري idan sihiri wanda yake mazmum kenan amma idan an yi amfani da fasahan harshe dan jan mutane kan gaskiya to koda an sanya abun sihiri min haythul lugha wannan ta fuskar lugar larabci kenan amma bai zanto ba abun zargi tunda kai amfani da fasahan harshe wajen tsora mutane kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu